Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 22 ga watan Yunin shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Majalisar Dattawa da ke jagoranta yunkurin ganin an yi wa fannin aikin dan sanda kuskurima Amurka. Ya ce kasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo. Yayin da wasu kwararru a fannin lafiya ke gargadin cewa mai yiwa a kuma samun barkewar cutar COVID-19 a karo na biyu. Wasu na cewa Amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na barkewar cutar ba. Akalla mutum 7 ne suka mutu a wasu harahare guda biyu da mayakan Al-Shabaab suka kai a Somalia karshen makon da ya gabata.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Amurka ta bude wani dakin gwaje-gwajen cututtuka a jihar Bauchi wanda zai taimaka a yaki da ake yi da cutar coronavirus da kuma cutar lassa fever.
Tarin mashako ko muran mashako da gaske muke yi sai suka ce ba su taimaka mana su kawo wani na'ura wanda a daki ɗaya za a zauna a san me yake faruwa a duka sassan jihar Bauchi.
To za ku ji karin bayani. Haka kuma jamhuriyar Nijar hukumar zaben kasar ta ce ba za ta iya gudanar da zaben yan kasar mazauna kasashen waje ba. Za mu ji ko menene dalili. Sannan za a ji cewa gwamnatin jihar Borno za ta kafa kasuwar kasa da kasa akan iyakokinta da kasashe uku da take makwabtaka da su. Baya ga haka Sarfi Lahashin kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Dan majalisar dattawa da ke jagoranta yunkurin ganin an yi wa fannin aikin dan sanda kuskurima Amurka ya ce kasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo tare da dora musu alakin wani abu da suka aikata da ba daidai ba. Sanata Tim Scott da ke wakiltar South Carolina wanda shine bakar fata ɗaya tilo ɗin Republican a majalisar dattawan Amurka ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi yayin wata hira da aka yi da shi a shirin gidan talabijin na ABC mai suna This Week. A cewar Senator Scott, za a iya kaucewa wannan mace-mace tare da samar da kwararrun jami'an tsaro idan aka amince da dokar da za ta rage adadin kudaden da rundunar 'yan sandan birni ko na jiha za su samu idan ba su samar da ingantaccen horo ga jami'an 'yan sandansu ba. Su da 'yan Republican da takwarorin aikinsu na Democrat na ganiyar yin muhawara kan wannan bukata ta samar da sauye-sauye a fannin aikin 'yan sanda. Tun bayan mutuwar wani ba Amurka bakar fata ɗan asalin Afirka a makonnin da suka gabata wacce ta haifar da takaddama da zanga-zanga a sassan ƙasar. Sai dai ana ta samun saɓanin ra'ayi a tsakanin ɓangarorin biyu yayin da suke shirin kada kuri'a a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican da kuma majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat. Karen Bass kenan 'yan Democrat a majalisar wakilai take cewa duk aikin da ya baka damar kai kisa aiki ne da ke bukatar cikakken horo wanda jama'a za su iya tuhumar ka idan ka aikata wani abu da ba daidai ba. Sai dai sakatare yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta ce ragewa 'yan sanda kariya da suke da ita zai iya haifar da mummunan sakamako.
By removing qualified immunity, what you're essentially doing is not allowing police to do their job.
Ta ce idan aka cire kariyar da 'yan sanda ke da ita tamkar an ɗauki mataki ne na hana su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Hakan kuma zai sa ungwanninmu su zamanto ba su da tsaro. Yayin da wasu kwararru a fannin lafiya ke gargadin cewa mai yiwa a kuma samun barkewar cutar COVID-19 a karo na biyu. Wasu na cewa Amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na barkewar cutar ba. Kwararren likita a Amurka a fannin ilimin cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce ta yaya za a rika maganar samun barkewar cutar a karo na biyu bayan ana samun mutum 20,000 da ke kamuwa da cutar a kullum. Mafi akasarin yankunan Amurka sun fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka yayin da adadin masu harbuwa da ita ke karuwa a wasu jihohi musamman ma na kudanci da yammaci. Wasu daga cikin kwararru a fannin kiwon lafiya irin su Kathleen Rivers wacce ke bincike a Johns Hopkins ta ce kuskure ne ma a rika cewa za a samu barkewar cutar a karo na biyu. Domin a cewarta, hakan zai rika sa mutane suna tunanin an wuce mataki mafi muni a yaduwar da cutar ke yi. ita dai Amurka wacce ke da mutum sama da miliyan 2,200 da suka kamu da cutar ta kasance kasar da tafi yawan waɗanda cutar ta harba a duniya. Har ila yau Amurkan ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar wannan annoba ta COVID-19. To kasar Spain ta buɗe iyakokinta ga 'yan yawon buɗe ido da ke fitowa daga Turai, yayin da nahiyar ke ci gaba da sassauta matakan kulle da aka saka don yaƙi da cutar ta COVID-19. A jiya Lahadi, kasar ta Andalus ta fara ɗaukan wannan mataki a wani yunkuri na maido da harkokinta na yau da kullum. A da Spain ita ce ƙasa ta uku da tafi yawan masu ɗauke da wannan cuta a duniya, amma yanzu ta koma mataki na 7 inda take da mutum 246,000 da aka tabbatar suna ɗauke da cutar, kamar yadda cibiyar bincike a jami'ar Johns Hopkins ta sanar. Sai dai yayin da nahiyar ta Turai ke farfaɗowa sannu a hankali, ƙasashe irin su Brazil, Afirka ta Kudu, India da kuma nan Amurka na ci gaba da bada rahotannin samun ƙarin masu harbuwa da cutar. Baya ga Amurkan, Brazil ce ƙasa ta biyu a duniya da tafi yawan masu cutar ta COVID-19, inda take da mutum sama da miliyan 1, yayin da Rasha ke matsayi na uku da mutum sama da 576,000.
Wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. Ƙasa Amurka ta jaddada manufarta ta ganin cewa ta taimaka wa Najeriya ta kowane ɓangare na ci gaba, musamman ɓangaren gudanar da ayyukan kiwon lafiya. Jakadiyar ƙasar Amurka a Najeriya Mary Beth ta shaida hakan ga gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a lokacin kaddamar da ɗakin bincike na gaggawa kan cutar COVID-19 a Bauchi, wanda hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka USAID ta samar. Dangane da haka, gwamna Bala Muhammad ya yi wa wakilinmu Abdulhab Muhammad ƙarin bayani kan wannan tallafi.
Kungiya na USAID, wato kungiyar Amurka wanda suke bada taimako ko tallafi na musamman wa kasashe na duniya, mun sun zauna sun yi la'akari da cewa mu a jihar Bauchi a togogwar maya da fada da muke da tarin mashako ko muran mashako da gaske muke yi, sai suka ce bari su taimaka mana su kawo wani na'ura wanda a ɗaki ɗaya za a zauna a san me yake faruwa a duka sassan jihar Bauchi, lunguna da waje, musamman ma inda wannan abu yake faruwa, wato a samu online, wato daga cikin yanan gizo me yake faruwa a Bagoro, me yake faruwa a Jama'are, me yake faruwa a Kirfi, musamman ma wato na bibiya da ake na masu ciwo, don a san me ake ciki kuma a samu magani da za a bayar. Sun kashe kuɗi masu yawa, kuma mun gode kwarai da gaske, ba abin da kawai suka mana kenan ba, suna da shirye da cewa za su tallafa mana musamman ma kananan asibitocinmu na shan magani na ƙasa, su ma a kawo musu inganci da tallafi na musamman yadda zai kasance. Shi tarin mashako ba sai kawai a cikin gari ko kuma biranenmu za a dinga kiwonsu ba, a da a dinga gidda tasu ko kuma ana ba su magani ba ya kasance ko ina. Malaman asibiti su san abin da suke yi, kuma ba su ma kada su kamu, kuma mutane su samu kula a wayannan wurare wanda a yanzu haka babu su.
Gwamna ya gamsu da yadda jama'a suke bin ka'idojin da yake ake so wajen kare kamuwa ko kuma yaɗa wannan cuta a halin yanzu.
Gaskiya ban gamsu ba, kuma ban ji daɗi ba, saboda abubuwa ne da muka zauna muka tattauna da iyayen ƙasa, sarakuna da kuma shugabannin addinai da mu kanmu a gwamnatance, cewa za mu kawo wani kuduri na kiyayewa, wato tazara da sa takunkumi da wanke hannu. To sai kasance tun da aka bude sai ya zamanto kamar ana ganin an warke ne, kuma na san mutane ne ba su gane ba, mutanen Bauchi masu da'a ne, kuma suna mana soyayya kwarai da gaske da biyayya, muna daɗa kiransu da Allah su san wannan abu fa har yanzu yana nan, don an ga yanda ya sake dawowa da ƙyar muka yi ƙoƙari.
Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad kenan a hirarsa da wakilinmu Abdulhab Muhammad. Ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
A yau Litinin, Koriya ta Arewa ta ce ta tanadi dubban balambalo da miliyoyin takardu domin mai da martanin yaɗa farfaganda, wanda ta kira na ladabtar da makwabcinta ta Kudu. Kafar yaɗa labaran ƙasar ce ta fitar da wannan rahoto kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta bayyana cewa tana shirye-shiryen yaɗa takardun farfagandan ɓata sunan Koriya ta Kudu. Matakin na zuwa ne bayan da shi ma yankin na Kudu ya yaɗa wasu takardun farfaganda domin nuna ƙyamar Koriya ta Arewa a cikin ƙasarta. 'yan Koriya ta Arewa da suka sauya sheka suka koma kudu ne ake zargin suke yada ire-iren waɗannan takardu waɗanda ke sukar shugaba Kim Jong-un kan zargin cin zarafin bil'adama da kuma burinsa na mallakar makamin nukiliya. Akalla mutum bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare guda biyu da mayakan Al-Shabab suka kai a Somalia ƙarshen makon da ya gabata. Hari mafi muni cikin hare-haren biyu shine wanda aka kai a garin da ake kira Wallewan mai tazarar kilomita 90 da ke yammacin birnin Mogadishu, inda wani bom haɗin gida da aka dasa a kusa da gidan wani jami'in soji ya tashi. Jim kaɗan kuma wani bom na biyu ya tashi yayin da mutane suka cincirundo a inda bom ɗin farko ya tarwatse. Mutum biyar ne suka mutu ciki har da matar sojan wanda a lokacin da lamarin ya faru baya gida. Mataimakin gwamnan yankin Lower Shabelle Ahmed Yusuf ya tabbatar da sashen Somali na muryar Amurka da mutuwar mai ɗakin sojan. Ya kuma ƙara da cewa an kama mutane da dama da ake zargi na da hannu a hare-haren yayin da ake kan gudanar da bincike.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a jamhuriyar Nijar matakin jingina zaben yan kasar mazauna ke tare da hukumar zaben kasar ta bayyana shirin dauka. Sandiyar annobar COVID-19 ya fara shan suka daga waɗanda ke wakiltar 'yan Nijar mazauna ƙetare a majalisar dokokin ƙasar. Suna masu cewa ba za su yarda da dukkan wani yunkurin hana musu morar 'yancinsu na 'yan ƙasa ba. Wakilin muryar Amurka Aimai Sulan Mumuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yake yi wa wani taron 'yan siyasa bayani dangane da inda aka kwana game da tsare-tsaren zaben da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020, shugaban hukumar zaɓe Metro Isaka Sunna ya ce annobar corona da ake fama da ita ba za ta bari 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje su yi zaɓe a wannan karan ba. Matakin da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki masu wakiltar 'yan Nijar mazauna ƙetare Honorable Mumuni Isa Jibo ce ba su gamsu da shi ba.
Tun lokacin da sun kace akwai arulma, mun komi da komi, mun samu takardu, mun sa kudi a ambasad saboda in kana so kart consular sai ka biya a wasu. Kowa da kowa suna da kart consular, suna da acte de naissance, suna jura sini. Yanzu sini ce wai na bai zuwa diaspora da kai. In babu da noviyar region kamar diaspora babu voto.
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan majalisar na diaspora, domin a ra'ayin Honorable Alfari Abbas, hujjar da hukumar sini ta bayar wajen ɗaukar wannan mataki ta kai matsayin da za a yi mata uzuri.
Abin president sini ya fadi yana da hujja saboda ciwon nan ya zo ya takura duniya duka gabaɗaya kuma bai bar Niger ba. Alal misali, ko an ka bude frontier na ƙasashen waje, yana da wuya sai ne samu lokaci ita yi aikin shi cikin wannan ƙasashen waje, saboda kowane ƙasa wai ya dauki wani odansu dokoki mutane 50 ba su yi taro.
Kundin tsarin mulkin Niger ya ce 'yan ƙasar na ciki da waje matsayinsu guda a gaban dokar zaɓe. Saboda haka Honorable Mumuni Isa Jibo ya ce muddin hukumar Seni ta yi burusu da zaben 'yan diaspora za su bi hanyoyin da doka ta yi tanadi domin neman haƙƙinsu.
Mu ƙarfi da mun ka samu ba Seni ne ya bamu shi, ba sai NDP ne ya bamu shi, constitution ne ya bamu ƙarfi wannan. Muna da izini mu dauci wanda muna so a presidential, kuma muna da izini mu dauki wakilu biyar da an ka bamu su zo wajen Assembly National. In sun kace ba su yi, muna kai cour constitutionnel ne mu da su, wallahi ba mu yarda ba, muna vote.
Shirya zaben cike gurbi a kasashen da annobar COVID-19 ta hana a shirya zaben Niger a kan lokaci ita ce hanya mafi a'ala wajen kaucewa taka doka, in ji Honorable Alfari Abbas.
Wannan duka wani alternative ne hanyoyi sai ne a yi doka a yi wannan aiki, amma a ce ba su participate wannan election ba baiwa durwa ne gare su.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, to daga jamhuriyar Niger bano mu sake komawa Nigeria, inda gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso yammacin kasar ta ce tana shirin kafa kasuwannin ƙasa da ƙasa a wasu kananan hukumomi uku da ke kan iyakokin Nijar da Kamaru da kuma Chadi da dukkaninsu ke iyaka da jihar. Kwamishinan kasuwanci da yawon buɗe ido na jihar Yarima Sale ya bayyana haka a taron manema labarai da wakilinmu na Maiduguri Haruna Daudabi ya halarta, wanda ya fara da cewa
daga bude a can hanyar Bama banki hanyar zuwa Cameroon, daga kuma za a bude a hanyar Adamawa hanyar zuwa border zuwa Niger. Amma dalilin da yasa abun yanzu an dan sai din saboda rashin tsaro, amma in Allah ya yarda in an gama wannan fitina cikin lokaci kadan, insha Allah shi mai girma gwamnatin jihar Borno yana da niyya zai gama zai bude kasuwanni nan saboda mutane su dinga zuwa daga Niger, har Libya za su zo ta wajen Damascus, ta nan ta wangi kuma za a je Cameroon, za a je Central Africa, har Zaire, duka za su zo, duka kasuwanci za a zo a ci a nan banki insha Allah. Haka daga nan akwai hanyar da ta shafi gambaro kala, haka ta Chad wannan gaba inda ba sa zo, ako kaga ana sayan shanu, ana kawo fata shanu, ako kaya abinci suma ana muna kaiwa, an kai suma muna saya, suma suna saya su kayan fata da sauransu a can din ana kawowa, don fata yana mana amfani a kasar nan sosai. Balle ma muna da kamfanin mu yanzu haka muna kan gyara, za mu yi kokari mu tayar, za mu yi su takalma da kwanye su jaka insha Allah.
Haka zalika gwamnatin jihar Borno ta ce suna biyan wasu 'ya'yan sibiliyan JTF da maharba da mafarauta har su fiye da 12,000 a kananan hukumomi 27 da ke jihar wajen taimakawa jami'an tsaro, a cewar kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu wato Honorable Sugun Mai Mele.
A cikin lokacin gama guda 27 na wanda muna biyan sibiliyan JTF da hunters da vigilante sun kai 12,735, kuma kudin da muke biyan su akwai inda muna biyan su 10,000, akwai inda muna biyan su 10,015, to duka adadin kudin in ka tara ya kai $131,940 abinda muke biya a kowanne wata.
Honorable Sum ya kara da cewa kofar su har yanzu a bude take da duk wani dan Boko Haram da ya tuba kuma yanke shawarar mika kansa da kansa.
Mu a Borno kofar mu a bude yake, duk lokacin da dan Boko Haram suka je sun bari sun tuba sun ce kuma ba za su sake yi ba, za su zo gida, za mu hada kuma za mu neman iyayensu mu hada su da su. Duk wanda yace zaka gyara kasanka ko kuwa zaka gyara don adininka, zaka yi wahala don mutanenka su ji dadi, to ba dama da bindiga.
Kwamishinan yace yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta samar da takin zamani ga wasu kananan hukumomi 23 da ke jihar, amma banda kananan hukumomin Guzamala da Kukawa da Abadam da Marti, saboda rashin ingantaccen tsaro da har yanzu ake fama da shi a waɗannan kananan hukumomi. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da raɗin coronavirus ke ci gaba da jefa talakawa cikin mawuyacin hali a Najeriya, shin ina aka kwana game da batun tallafin makudan kuɗaɗen da aka tara domin raba wa mabukata? Ku biyo mu cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Sunana Sarfili Hashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka fara wannan sabon shiri da zai bi diddigin makudan kuɗaɗen da kamfanoni da masu hannu da shuni har ma da wasu gwamnatoci suka yi ikirarin tarawa domin tallafa wa mabukata wajen rage musu raɗaɗin corona. To sai ga shi wannan fili na ciki da gaskiya na samun ƙorafe-ƙorafe daga cikin al'ummomin da ya kamata a ce wannan tallafi ya kai gare su, inda wasu ke cewa su ma labarin tallafin kawai suke ji. Ya zuwa yanzu dai wannan fili na ci gaba da tuntubar waɗanda wannan nauyara ta yi a wuyansu domin tantance yawan kuɗaɗen da aka tara da kuma ayyukan da aka gudanar da su ya zuwa yanzu. Amma kafin nan mun gayyato ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya, Nastura Ashir Sharif, domin tattaunawa kan wannan batu.
Da farko sunana Ashir Sharif daga gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, wato Coalition of Northern Groups, kuma shine ne shugaban kwamiti na amintattu ne ta wannan ƙungiya, kuma darakta ne ni a ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya, wato Northern Elders Forum.
Menene ra'ayinka na so an ce an tara biliyoyin kuɗi saboda tallafa wa mutane ga coronavirus ta addabi kasan nan, saboda ba wa mutane tallafi lokacin da aka ɗau musamman ma matakan hana yawon nan? Menene ra'ayinka a kai, shin an yi a yadda ka lura da shi, an yi amfani da kuɗin yadda ya dace, ko kuma akwai abin da ba a yi daidai ba?
To da farko dai kamfaninnuka da wasu manyan 'yan kasuwa sun ce sun ba gwamnatin tarayya kuɗaɗe, wanda daga baya Lai Muhammad ya ce wai su har yanzu kuɗin ba zo gurarensu ba. To ka san maganar Lai ba magana ta aka dogaro da ita ba, but a kaddara ko cin zo ko ba su ba. Da farko gwamnatin tarayyar da ta kasa iya raba wa mutanen Abuja kadai wannan dan takunkumin fuskar da ake sawa da naira 20 ake sai da shi, sai da wannan ciwon yazo ya koma 200-250. To gwamnatin tarayyar Najeriya iya mutanen Abuja bata iya taimakon su da wannan abin da za su sa kare hancin su da bakin su ba, wanda bai iya ba wa mutane taimakon abin 200 da gabaɗaya Abuja ka tattara mutum nawa ne Abuja bata iya musu ba, ita ce kake zanta iya mutane miliyan 200 da wani abu taimako ta ba su kayan abinci da yake nan. Na biyu, ni a nan Abuja na bar wasu daga cikin iyali a nan, na bar kuma office na da mutane da gida a gurin, babu wanda ya har yau ya ganye ce ya ga inda aka je ake raba kayan abinci a Abuja wai da sunan gwamnatin tarayya, babu wanda ya ce ya gani. Sannan kamar a jihata ta Kano na ga sun je sun raba, amma abinda aka raba duk karamar hukuma mutum 400 aka ɗiba aka bawa. Kano state tana da mutum miliyan 18 ne zuwa 20 abinda ake faɗa bisa lissafi, to in kai 400 sau 44 gaba ɗaya mutum 17,000 da wani abu ne suka amfana da wani abu, kana maganar mutum miliyan 18 ana zan an ba mutum 17,000 ko 20,000 ba su kai ba, ya za ka ce wannan taimakon ya taka karya-karya ko ya kai a bai maganarsa. Da haka ni tun da farko kira na ga masu hali da kamfanika ce mutane su nemi su ba da gudunmuwa su kai tsaye ga mutane. Misali, in kai a nan unguwar kake ka san waɗanda suke matalauta ne suna buƙatar irin wancan muku, ka taimake su kai tsaye, ba ka ɗau kuɗi ka ba gwamnati ba. In ka ba gwamnati kuɗi a protocol kaɗai ne inda za su iya raba kuɗin, sai kaso sama da 25 ko 30 na kuɗin ya tafi. In kayan abinci ka kawo ka ce a raba, to in dai har ka sa abu mai amfani kamar sukari ko madara ko na abu, to duk ba za ka gansu a wajen da za a raba ba. Dan na gani a wasu jihohin wasu mutane sun kai taimako, sun ba da shinkafa, sun ba da madara, sun ba da sukari, sun ba da mangyada, amma da aka tashi rabawa shinkafa kurin ake rabawa mutane. Duk wannan man da waye ya tafi hannun wanda aka sa su da su aiki raba, sun kwashe sun yi gafi a tsire na bakin ki da shi.
So da kake kana zargin ko kuma ince binciken da kai kamar an karkatar da wasu daga cikin abubuwan tallafin nan kenan.
Ai da makai maka sabon da ya faru kenan. Tunda yanzu da na fara maka bayani ai sai na tambaye ka nace da kai gwamnatin ta kasa ba wa mutanen garin Abuja kadai takunkumin rufe fuska. Takunkumin kadai rufe fuska naira 200 ake sai da shi ko 250, wanda da farko kan aishi naira 20 ake shi. Idan gwamnati tana son sa za ta yi shi a naira 15 da za ta yi a kamfanika zuwa ko naira 20 din a raba mutane, amma ba ta iya yi ba. Wannan ce kuma za ka dauki dukiya ka bata kai da ka ta man maka wannan tambaya. Gwamnati ce fa a Najeriya fa dukiya ce da ake kallon dukiyar ƙasa ce, aka ce a raba arzikin ƙasa ne a yi wa mutane aiki, mutane suka wawashe wannan dukiya. To balle duke da suke kallon an ce wai taimako aka kawo su ma suna buƙatar taimako, ina za idan ina wani abin zai je wajen wani wai wanda abin ya shafi shi ne shi ya kamata ya samu abu, ba zai same shi ba. So da haka duk mutumin da yake ganin zai ba da taimako ya yi taimako kai tsaye ya ba mutane da ya san za su taimaka da asirin shi, ko ya taro ƙungiyoyi ya haɗa ya sa musu wakilai a je an raba mutane abu ya fi a ba duk wanda ya ba gwamnati dama ya san inda ya kai kuɗinsa.
Na ji shugaban ƙasa da jawabin da ya kan a cikin jawabansa lokacin da matakan ke da zafi musamman ma a Abuja da Lagos da Ogun ya nuna tausayawa ga masu ƙaramin ƙarfi cewa lalle suna cikin wani hali mawuyaci kuma gwamnati za ta tallafa musu, za ta duba yadda za ta ba su wannan tallafin. Idan muka ɗauki wannan maganan ba mamaki gwamnatin ta fidda abubuwan sai dai watakila kamar abin da ake cewa rijiya ta ba da ruwa guga ta hana.
Wannan yes na ji abinda ka faɗa, amma cewar yana tausaya musu, tausayawa aikace za a ganta ba a maganance ba. A aikace kamata a ga tausayar ba a zance ba, a ganta a aikace, a ganta an taimaki mutanen shi ne magana tausaya musu ɗaya kenan. Sannan biyunsu haƙƙin shugaba bai tsaya kan kawai ba da umarni ba, ba da umarni ne da sa ido a kan ganin an yi abin da ya dace a yi, shi ne haƙƙin shugaba. Ba wani shugaba da zai zauna a ɗaki kawai ya ce ya ba da umarni, baya bin diddigi ya kalle tabbatar da an aiwatar da abin da ya kata, ya kaddara zai wanye lafiya a gurin Allah, wallahi ba zai wanye lafiya a gurin Allah ba.
saboda haƙƙinsa ne ya bada umari kuma ya bi diddigi ya tabbatar an aiwatar da abin da ya kamata. To a wannan tsarin da ake a wannan gwamnatin za a yi rashin gaskiya ƙungiyoyi irin namu da wasu mutane masu faɗi a ji su fito su faɗi cewa an yi rashin gaskiya abu kaza abu kaza, amma za ka ga gwamnatin ba ta taɓa waiwaya ta dubi wannan abin ta tabbatar da gaskiya na yi wannan ko ba yi wannan ba. So da ka ga babu maganar adalci a nan gurin. So da haka ba magana guga ya bayar wani hana, idan da gugan da ya bayar ya biyo ya tabbatar za mu kalle masa abin da ya bayar din ne, ba za mu kalle masa ba, amma an san kawai zai shiga daki kwance su tunda kwa sai abin da ya ga dama, kuma wannan sai ya faɗa wa Allah me yasa ya haka din.
To ai nan suru shi shugaban kasa shi kadai ne a fadar shugaban kasa a fadar Aso Rock in yi magana, kuma ana sa ran cewa su kuma sauran jami'ai sai su karesa sauran aiki.
Ai a matsayinsa na shugaba sa ido da bibiyar abin nasa ne, kuma yana da hannaye da yawa wanda zai amfani da su wajen bincika a tabbatar da an yi abin yadda ya kamata. Bari mu baka wani misali dole yana da tsawo. Akwai wani shugaban kasa da aka yi a Najeriya muna hirar shi yake ban labari, ice ya taba zuwa wani babban jami'in tsaro mai kula da harkar tsaro ya zo ganin sa, sai ya samu ADC sa sai fada shi da fada, ice ka ADC dan me yasa kuke barin shugaba yana zama yana ganin mutane da yawa haka, an ce je bai shiga gida ba sai karfe 3 shekaran jiya ma haka ya zauna, yau ma yanzu na zauna ta da waiting room mutane sun cika, sai ce ranka ide gare da ka gani da idan ka in ka shiga kai masa magana shi yake ba da wani appointment din ba ni nake ba rawa, wani ma sai sun zo gate ne nake tambaya sai ya ce a shi yake zo sai su da shi da sai fada shugaban da fada ranka dai ya kake kana wahalar da kanka baka zauna kai bacci da wuri sannan kai tunga ganin mutane kaka, sai ce general naji nace wallahi ba ku isa ku sana a daki ku rufe ni, sai abin da ku rubuta min ku ce security report din yi ayo, sai na tambaye mutane naji gaskiyar zance da yake gari in hada da abin da ku gaya min in zaba abin da ko gaban Allah naje zan ina da hujja ga abin da wayannan suka gaya min ga abin da naji a gari na hada shi sai an dauki hukunci kaza. To haka shugaba yake. So da haka duk shugaban da ya zauna ya ce ya nada aiki wai jami'in da ya ba wa aiki shine kuma zai zo ya tabbatar da abin da aka yi, to ya yaudari kansa.
Nastura Ashir Sharif kenan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya. Za mu ci gaba da bibiyar wannan batu sai a kasance da mu a wani sabon shiri mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adam Elikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfili Hashin. A cikin shirin tsaka mai wuya na gobe Talata da safe, baki masu muhawara sun hada da fitaccen jigon matasan nan na arewa na Sura Ashif Sharif da kuma lauya barista Aliyu Abdullahi Hadimin shugaba Muhammadu Buhari a Cuɗanya da kafafen watsa labarai. A shirin sauraron shirin don jin yadda za a tinkari batutuwa da dama kamar kamun da aka yi wa Nasura din, magadar mutanen da suke zagaye da Buhari, fusatar 'yan arewa kan matsalar rashin tsaro da sauransu. Sai a tara da sashen Hausa na biyoyi gobe domin jin wannan muhawarar. To yanzu kuma ga labarai a takaice.
Dan majalisar dattawa da ke jagorantar yunkurin ganin an yi wa fannin aikin ɗan sanda kuskurima Amurka ya ce ƙasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo tare da ɗora musu alhakin wani abu da suka aikata da ba daidai ba. Sanata Tim Scott da ke wakiltar South Carolina wanda shi ne baƙar fata ɗaya tilo ɗan Republican a majalisar dattawan Amurka ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi yayin wata hira da aka yi da shi a shirin gidan talabijin na ABC mai suna This Week. A cewar Sanata Scott, za a iya kaucewa wannan mace-mace tare da samar da ƙwararrun jami'an tsaro idan aka amince da dokar da za ta rage adadin kuɗaɗen da rundunar 'yan sandan birni ko na jiha za su samu idan ba su samar da ingantaccen horo ga jami'an 'yan sandansu ba. Yayin da wasu ƙwararru a fannin lafiya ke gargaɗin cewa mai yiwuwa a kuma samun ɓarkewar cutar COVID-19 a karo na biyu, wasu na cewa Amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na ɓarkewar cutar ba. Ƙwararren likita a Amurka a fannin ilimin cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce ta yaya za a rika maganar samun barkewar cutar a karo na biyu bayan ana samun mutum 20,000 da ke kamuwa da cutar a kullum. Mafi akasarin yankunan Amurka sun fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka yayin da adadin masu harbuwa da ita ke karuwa a wasu jihohi musamman ma na kudanci da yammaci.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma anjima da hantsi idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Chibahira Juyo Dine da ya haɗa mana shirin.